أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دجيجنا واسن تبتك الله سبحانه وتعالى الله ميكوا ميكومي واندتكي إيكوان سد أمنشي وسد قدرتا وسا يساكي حتى مو أولا يمتي نران الله لي واندي ليدا شاء إيد وتربدان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة زوا مدينة دبود أريه دود أربعين دبقي وندى تما أشرد تقص جوتا بيو ميلادية تجبو بيو أشرد شدة إلى أنت إبنتا ومن تيجا بنا كراتم نا تفسير عن القرآن من كرما وندى هيا ودمنا سورة تبيو سورة البقرة عند أجيا mun gani kuma irin jerin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa bani Isra'ila. Allah subhanahu wata'ala yana gayyi musu irin ni'imomi da yayi musu tun daga wato ni'imar da muka gani a jiya ta Ubangiji subhanahu wata'ala da suka je suka ce ma annabi Musa fa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara, ba za mu yi imani da kai har sai mun ga Ubangiji subhanahu wata'ala kiri-kiri, wato a bayyane. A lokacin Allah subhanahu wata'ala ya ce fa akhadhatukum as-sa'iqa, wato wata wuta ta zo ta ɗauke su suka zama to sun hallaka sun mutu. Allah ya ce wa antum tanzuruna summa ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, sannan bayan mutuwar su Allah subhanahu wata'ala ya tayar da su. Annabi Musa ya roki Allah ya ce atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna, shin ya Ubangiji zaka hallaka mu game da abin da ya shafi wasu wawaye da suka zo sun aikata? To ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala ya yi musu bancin wannan magana da suka yi. Allah ya hallaka su ya tado da su domin su daidaita su nemi gafara Ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta musu. Shi yasa Allah ya ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, da kuma irin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma banu Isra'ila, wato ta yadda lokacin da suka zamanto shekara 40 suna yawo a ban ƙasa suna cikin imuwa, Allah subhanahu wata'ala ya ce wa zallanna alaikumul ghamama, a lokacin muka zo muka rufe ku muka yi muku inuwa daga gizagizai, Allah ya ce wa anzalna alaikumul manna wassalwa, haka muka saukar muku da almanna wassalwa, shine wato tatacciyar zuma da kuma wato soyayye ko kace gashashshen naman tsuntsaye. Haka Allah ya saukar musu ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga dadadan ababen da muka arzuta ku, kada ku same ku kuna kazawa a ban ƙasa. Amma duk da haka nan suka zalunci kansu, har inda muka ga Ubangiji subhanahu wata'ala suka zo suka ce ma annabi Musa, mu hoya Musa ba zan mu zamanto mun gaji da abinci guda, kullum an ce abinda zan mu ci sai zumwa, daga zumwa sai nama na kananan wato abinda ya shafi tsuntsaye. Ka gani ma abinda banu Isra'ila suka ce su yanzu sun gaji, kawai abinda suke so ka roki Allah a hudo musu irin su doya, su dankali, su mankali, su gwaza, su kankana, su malo, su alkama, su tafarnuwa, su wake, su albasa. Ana samu muku abinci, ku gunce ga abin da kuke so. Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan, Allah ya ce fa astabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr, yanzu kun ringa neman abin da yake shine mafi ƙasa, wanda bai da wata daraja in ka gama shi da abin da yake da alkhairi na nama da zumwa. Allah ya ce to ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altu, ce ku huta daga wannan alƙarya, ku gangara ku kama wani birni daga cikin birane nan Misra, kan mutum ya ce Misra wadda take nan Egypt. Shine wani yake ba da labari cewa wani ba Misra yake cewa ai su daga cikin sharafinsu ma an ambace su a alƙur'ani. Ka ce wa ina ne aka ambace ku? An ambace ku wajen da za a samu mine, da za a samu albasa da kaza da kaza da kaza. Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala wannan ni'ima da ya musu, duk da haka nan suka zamanto suka nuna kawai su bisu gode ba. Haka da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu, annabi Musa ya bugi wato dutse ya fito da banfajarat minhu sanata asharata aina, wato idanuwa guda 12 suka fito, kada alima kullu unasin mashrabu, dukkansu kowace kabila ta san inda za ta je ta sha wato ruwansu, babu rigima, babu wani turereniya ko kuma wani abu makamancin haka. To duka wannan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu, kamar annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da Yahudawa, to sai suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ai su sun fi manzon Allah da al'ummar da suka mishi imani alkhairi, da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kaza, ya musu kaza, ya musu kaza, ya ma kakanninsu, tunda ma ka ma kaka abu ai kamar da aka ma uwayensu an musu kaza. To shine Allah subhanahu wa ta'ala duk yake hakaito ba manzon Allah ababan da aka ma uwayen nasu kuma suka zamanto suna kakarcewa. To ku da kuke cewa kun yi manzon Allah da mummunai, kun yi su kuna yaban kanku cewa kun yi su falala da su makamancin haka, to ga abinda kakannin naku suka yi. To ka gani kuma wannan yana daga cikin irin da zan mu gani abin da ya shafi Yahudawa, banu Isra'ila,
mutane ne wanda gwagwarmayar da aka share su ba kadan bace ba har yanzu ana yi kaga ni yau ma suka yi hadaka da su da amarta aka kai ma irin hali didda a yanzu mu musulmi sai mu ce Allah subhanahu wataala ya goyi bayan Iran dai kuma ya kare musulmi da musulmai a ko ina suke saboda Iran din ma ita ma dai ana nan to lokacin da ya zamanto akwai ka'ida ta musulmi a haqqud darrai sai ka duba ka gani wanne ne yafi zamantowa yafi cutarwa yanzu musulmi a duk inda suke akwai wanda zasu ce a Iran kaza 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 dan haka su ko duka daya a akwai maslaha ka duba ka gani irin yahudawa yanda suke yi a Palestine yanda suke kashe ɗan uwan musulmi to in aka samu wani gari wanda zai tanka musu wanda zai zo ya wannan isko da garin kafurci ne ku musulmi za ku yi adda Allah subhanahu wataala ya ba ma wannan garin rinjaye akan wannan wanda suke cutar da musulmi saboda a huta da su to banu Isra'ila yahudawa har yanzu in ka duba zaka gani har yanzu haka suke to duk da wannan Allah subhanahu wataala tun wa'ancan Allah sai ya ce wa turibat alaihim dhillatu wal maskana sai aka buga musu wato kaskanci da talauci shi sa banu Isra'ila duk inda ka gani shi kaskantacce ne duk dukiyar da Allah ya bashi kuma wannan talaucin yana tattare da shi ba zai sa dukiyar shi ba sai inda abin da yake ga zai samu maslaha in dai dukiyar shi zata shiga wani waje to akwai abin da zai samu kuma zai iya kashe ko nawa ne dan yana neman wannan abin shi sa kake ganin da suke ma musulunci suke kashe ran dan su kashe ran kowa wannan ko aka bai ka masa diddan su zamanto sun samu gurin su amma kuma rana tana zawwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo al'umma musulmi su yaki yahudawa a ringa kashe su kai zai kai ba yahude ya lade a bayan itaciya zata ce ma musulmi ya muslim zo ya kai musulmi zo ga ba yahude bayana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi banda itaciya guda akwai itaciya guda wanda ita wannan itace banta wai shi yasa yanzu ka duba duk inda yahudawa suke wannan itace suke dasawa saboda sun san ai manzon Allah gaskiya yake to kai ina kai musulmi ya kamata kai ya kamata ka tantance ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da wani ba yahudi to wannan duk yana daga cikin ababen da Allah subhanahu wataala ya musu na ni'imomi kuma suka zamanto sun kaurace sai Allah ya dora musu kaskanci kuma ya zamanto yayi hushi da su za su koma da hushi na Ubangiji subhanahu wataala a sababin kafurce ba ayoyi da suke yi na Ubangiji subhanahu wataala kuma da sababin ababen da suka kasance suna yi na kashe annabawa da ghairul haq ba tare da gaskiya ba Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan duka abin sun kasance saboda ababen da suka kasance suna yi na saba ma Allah shi saban Allah kuma tun lokacin da kake yin saban Allah in kai karani baka tuba ba sai ya janyo ma wani karami in kananan suka girma sai su janyo ma saban Allah wanda yake babba to kaga daga saban Allah kanana har ya kai saban Allah manyan saban Allah da suke suna kashe annabawa wannan duka yana daga cikin wato halaye na abin da ya shafi yahudawa a duk inda suke Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin su yau za mu tashi kinan aya ta gaba innal ladina amanu wal ladina hadu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما
subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina amanu wal ladina halu wan nasara was sabiin, lalle wa'anda suka yi imani, suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wal ladina halu, da wanda suka ce su yahudawa ne, wan nasara, wasu kuma suka ce su nasarawa ne, was sabiina, da as-sabiun. Allah yace man amana billahi, dukkan wanda ya imani a cikinsu da Allah, wal yawmil akhir, yayi imani da ranar lahira, wa amila salihan, yayi aiki wanda yake managarci, Allah yace falahum ajruhum inda rabbihim, na gare su ladan su a wajen ubangijin su, wala khawfun alaihim, babu tsoro tattare da su, wala hum yahzanun, kuma ba su da wani bakin ciki wanda zai same su. Nan ubangiji subhanahu wata'ala yace innal ladina amanu wal ladina hadu, bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana mana irin halayen wanda suka saba umurni nashi, da kuma wanda suka zamanto sun aika irin sako na Allah subhanahu wata'ala da ketare iyaka game da ubangiji subhanahu wata'ala, abinda ya haramta musu su je suna aikatawa, to dukka wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, duk da haka nan duk wanda ya imani a cikin wannan mutane, sawa'un cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya imani yace walladina hadu, da wanda suke kiran kansu yahudawa, saboda yahudanci ba addini bane ba, suna danganta kansu zuwa ga yahudanci asali, shari'a ta annabi Musa, su ne banu Isra'ila, su ne yahudawa. To bayan annabi Musa sai zamanto suna cewa su suna nasabta kansu zuwa yahudanci, aka kirkiri yahudanci, amma asalin shi shari'a ce ta annabi Musa alaihi salatu wassalam. To wanda suke nasabta kansu zuwa ga yahudanci, wan nasara, da wanda suke nasabta kansu zuwa ga nasaranci, shi ma bayan annabi Isa aka kirkire shi, was-sabi'in, da as-sabi'un, malamai suka ce as-sabi'un su ma wasu bangare ne daga cikin yahudawa. To duka wannan Allah sai ya ce man amana billahi wal yawmil akhir, kusan da cewa dukkan wanda ya imani da Allah a cikin wa'annan jama'u gabaki daya, wal yawmil akhir, ya imani da ranar lahira, yinin alkiyama, Allah ya ce wa amila salihan, ya yi aiki kuma aiki wanda yake managarci, Allah ya ce to falahum ajruhum inda rabbihim, na gare su sakamakon su ladan su cikakke a wajen ubangiji subhanahu wataala. Duka wannan abubuwan da ku yahudawa kuka zo kuna yaban kanku wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga yanda kakanninku, to duka abubuwan da aka musu sun butulce, wasu Allah ya kama su da azaba, an yi kaza an yi kaza, to sai aka ce to ku san da cewa wa a cikin naku duk wanda zai dawo yayi imani ya gaskata wancan shari'a ta ku waccan ta farko, da kuma yanzu an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata manzon Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kama shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, haka kuma nasara, ku bar shari'a ta annabi Isa, ku dawo ku kama shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wata'ala ya ce ku yi imani da shi, kuma ku yi imani da ranar lahira, Allah ya ce kuma ku aikata aiki wanda yake managarci, to ku san da cewa in kuka yi wannan falahum ajruhum inda rabbihim, kuna da sakayya ku a wajen ubangijin Allah. Ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda bayani ya gabata, babu wani ba yahude wanda zai zo ya ce a shi ba yana kan karantarwa ta yahudanci ta annabi Musa, ko kuma wani banasare zai so ya ce a shi yana kan karantarwa ta annabi Isa, a'a, duka wannan shari'o'i ubangiji subhanahu wata'ala ya shahe su da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu yanda zaka yi kan zamanto ka samu kanka cikin wanda zasu samu kubuta a gobe ranar tashin alkiyama, ka samu aljanna, face ka shigo wannan addini na musulunci, kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma kai imani da wancan annabawa, ma su ma annabawa ne na ubangiji subhanahu wataala.
Innad dina 'indallahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa innad dina inda Allahi al-islam,
lalle addini a wajen ubangiji subhanahu wataala shine musulunci. Allah yace wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, dukkan mutumin da ya riki wani addini kuma bayan musulunci, Allah yace falan yuqbala minhu, ba za a taba karba mishi wannan abu ba. Shi yasa dukkan wanda zai zo ya rike wani addini yace shi ba yahudi ne ko shi ba nasare ne ko shi dan kaza ne ba majusi ne, wallahi Allah zai karba maka wannan. Shi yasa anan ya kamata al'umma musulmi su zamanto sun yi karatu sun hankalta cewa ba wai wannan wanda ake zama tare da su, misali a ce kasar ku kuna da yahudawa ko kuma kuna da wasu wanda suke kristoci, kada a same ka kai mutum musulmi ka rinka cewa ai wa'annan su ma ai addinin su ne, a bar su su yi addinin su, ko kuma wannan addinin da suke yi za su samu sakayya a wajen ubangiji subhanahu wataala, wallahi ko dai ba sakayya da za su samu a wajen Allah. Allah yace wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, dukkan mutumin da ya riki wani abu koma bayan musulunci ya matsaye ya maida shi a matsayin shi ne addinin shi, Allah yace falan yuqbala minhu, Allah ba zai taba karba mishi ba, kuma yace ma wa huwa fil akhirati min al-khasirin, a gobara na tashin alkiyama zai zamanto daga cikin asararru wanda suka yi asara. Addini a wajen Allah shi ne musulunci, ka shigo wannan musulunci ka aikata aiki na kirki ka yi imani da Allah ka yi imani da manzon Allah, shi ne zaka samu sakayya a gobara na tashin alkiyama. Amma ka ce a kai ba yahudi ne ko kai ba nasare ne kana bin annabi Isa ka ce da shari'a wancan, yanzu ka zuwa bible bible din nasu ma dinna kala kala, babu wanda tagarciyar wato shari'ar ta ainihi babu ita. Amma hakan zaka ga mutane suna zuwa suna shiga ko kuma wani hakkajin yana cewa wai addini ne, a bar su su yi addinin su. Addinin da yake addini a wajen Allah shine musulunci, kuma musulunci fa ba wani shuwa bane aka baka wai ka zo in kana so ka shiga yahudanci ko a'a, wajibi ne ka shiga musulunci, wajibi ne ka shiga musulunci, shine addinin da ubangiji subhanahu wataala ya turo ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan Allah subhanahu wataala yake hakaito mana cewa dukkan su wannan yahudawa da gunnan nasara da wanda suke as-sabiun da kuma ku al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukkan mutumin da yake imani da Allah yayi imani da yinin alkiyama, Allah yace kuma ya aikata aiki wanda yake managarci, ka gani wannan abubuwa. Shi sa kamar yadda bayani ya gabata cewa duk lokacin da kaga ana magana za a baka aljanna, sai an ƙara na maka tsakankanin imani da aiki managarci. Kai imani, imani ka ɗaya ne wadatar ba sai kai aiki wanda yake managarci. Wannan shine sharuɗa guda biyu na samun rabo a gobara na tashin alƙiyama. To shine Allah sai ya ce falahum ajruhum inda rabbihim, na gare su sakamakon su a wajen ubangiji subhanahu wataala a gobar kiyama. Allah ya ce wala khawfun alaihim, babu tsoro a tattare da su, wala hum yahzanun, haka ba za su zamanto sun samu bakin ciki a gobara da tashin alkiyama, saboda za su samu sakamakon su su gamu da ubangiji subhanahu wataala ya saka wuta musu akan dukkan alkhairi da ya zamanto sun aikata a nan wato rayuwar duniya. Sai Allah yake cewa kuma wa iz akhazna mithaqahu, ku tuna da ku ne lokacin da muka karbi wato alkawalin ku, wa rafa'na fawqakum al-tura, muka daga wato a to shine wani dutse muka daga shi saman kawunan za a sako muku shi. Allah ya ce khuzu ma ataynakum bi quwwa, ku riki wannan shari'a da aka kawo muku wato da kokari. Allah ya ce ku riki wannan addini, yace wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ku ambaci abin da ke cikin shi don ku samu kariya daga wajen ubangiji subhanahu wataala game da abin da ya shafi azabar shi. Allah ya ce summa tawallaytum min ba'di dhalika, bayan an tsiratar da ku kun ce kun yarda sai yanzu kuma kuka zo kuka juya baya. Allah ya ce falawla fadlullahi, wallahi in ba falala ba da rangwame na ubangiji subhanahu wataala wa rahmatuhu da jin kan Allah, da kuntum min al-khasirin, da kun kasance daga cikin wanda suke tabawa. Wannan aya Allah subhanahu wataala yana ƙara ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka gai musu lokacin da bani Isra'ila Allah suka yi alƙawali da ubangiji subhanahu wataala cewa ba za su yi imani, an sabko ma bani Isra'ila shari'a cewa ga dokoki, shari'a da bani Isra'ila jumlatan Allah ya sabko musu, sa'anin mu yadda Allah ya mana falala aka sauko mana shari'ar mu ala hasabin wato wani abu idan ya faru ya sauko hukunci bi tadarruj a hankali a hankali wannan kadai ni'ima ce Allah ya ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su banu isra'ila kawa haka aka sauko dokoki to ku zo yanzu za a karanta muku dokokin ubangiji an hana kaza 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 kaza ku yi ba laifi kaza haramun ne kaza duk wanda ya kada da suka gani suka ce a a su fa ba su yarda ba to Allah sai ya dago dutsi za Allah ka suna gani a sama kace huzuma ataina kun bi kuwa ku rike abin da muka ba ku da ƙarfi da kokari a lokacin da suka gani dutsi azaba ta zo suka ce yanzu sun yarda za su yi imani sun yi su yi imani sun yarda saboda ni sun ga azaba ta zo za a halaka su Allah subhanahu wataala yace ku karba yace ku ambata ku yi karatu a cikin abin da aka bawo la'alla tabbas za ku samu tsoron Allah ababin da zai kare ku daga azaba Allah a cikin wannan littafi amma mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga alqur'ani ya aka sauko mana shi alqur'ani sannisan sai da aka raba mana shi tsawon shekara nawa tsawon shekara 20 da dabi da rabi 22 da wata 6 ko 23 yaushe aka ware ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi da shari'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da kai shekara shi nawa duka 63 yana da shekara 40 aka ware mishi wahayi to ba lawai suka ce sai da aka yi wata 6 na abin da ya shafi wahayi ne da aka fara mishi da irin lokacin da yake karbancewa ba aiko shi ba a lokacin an fahimta to bayan wata 6 ne sai zamanto an sauko mishi ababe na shari'a kenan a cikin shekara 23 ka huta shekara 6 wata 6 saurana 22 da wata 6 a wannan lokacin aka sauko alqur'ani in kace 23 ba kai ala da umum cewa shekara 10 a Makka shekara 13 a Madina haka ne ko 13 a Makka 10 a Madina to ala kulli hal an sauko mana alqur'ani bi tadarruj a hankali amma jumlatan an sauko shi baitul izza haka Allah subhanahu wataala ya sauko shi a cikin watan Ramadan a cikin daren Lailatul Qadr shi yasa wannan wata watan alqur'ani shi yasa in wani abu ya faru sai a sauko daga nan sai a sauko ma manzo Allah to gashi yanzu mu duba mu gani hukuncin giya da a musulunci haramce ana sha to Allah kafin a haramta mana giya sai da aka bi wata marhala wajen guda uku da farko aka ce wannan giya da kuke gani abu ne wanda abun kyama ne abun kazanta ne amma kuma akwai wani dan amfani a cikin sa
yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma
suna tambayar ka ya rasulullah game da abin da ya shafi alhamdu ita ce giya wal maisir da abin da ya shafi caca aka ce a cikin su laifin su babba ne amma akwai wani dan amfani amma kuma laifin yafi amfanin nasu kaga da farko fakara ta biyu da aka zo sai aka ce wannan giya yanzu in za ku tayi masallaci ka ku sha ta saboda kada ku zo sallah kuna mai
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
الله سبحانه وتعالى يجيكو جماعة مني فلقلنك قسنة الصلاة وأنتم سكارى الهاليكو كنا جكين ماي hatta ta'lamu ma taqulu hasse kun sani abinda kuke faɗi saboda mutun yana ma yace yazo wajen magana ya zaki ubangiji subhanahu wataala bai san ba abinda yake faɗi kaga ni ba haramta mana ba giya kai sai to kawai daga can sai aka sauko aka ce wannan giya haramun ce
ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
كذلك الشيء بيس وعلى الله تعالى سيزانو لكيا
da caca da kaza da kaza da kaza duka yace aiki ne na shedani fajtanibu ko lisance shi to daga lokacin kuma giya ta zaman tuwa haram aka bi ake zubar da ita kawo koramin giya kake ga tana wuce to wannan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya ma musulmi shari'ar musulunci zaka gani ba a sabko mana ba ita jumlatan guda
وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
wanda suka kafirce suke ce ma wani subhanahu wataala suke ce ma manzon Allah wai ya rasulullah ina ma a ce wannan alqur'ani a sabko shi gaba daya musan dukkan abin da ake ciki Allah ya ce a kadalika linusabbita bihi fu'adaka muna sabko shi ne a hankali dan mu tabbatar da zuciyarka za su zo su ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu sai Allah ya sabko wata aya wadda za ta huce zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su ce ma manzo Allah mahaukaci ne sai Allah ya bada amsa za su ce ma manzo Allah ya sa mishi kunci ko damuwa ko wani abu sai Allah ya dauko mishi kissa annabi Musa ko kuma kissa annabi Yusuf yanda mutane suka gallaza mishi to kai ma ya rasulullah yi hakuri da wannan mutana lokaci ne zai zo a huce bayanin su kuma zaka gani kissa annabi Musa yanzu kaga nan muna magana kan annabi kissa annabi Musa da banu Isra'ila to a Qur'ani mafi yawa kaji an yi magana Qur'ani sai kaga an kawo magana banu Isra'ila daga kaji an yi da banu Isra'ila kuma sai a kawo ta Qur'ani saboda kamar yadda muka ga jiya malamai suke cewa al'ummar banu Isra'ila suna da yawa kuma shari'ar su ita ma mai fadi ce amma fadin ta bata kai ba shari'ar musulunci to sai zamanto akwai ababe da yawa wanda zaka same su a shari'ar banu Isra'ila wanda ga suna a musulunci su ma irin haka nan to wannan dai duka yana daga cikin ni'ima da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi mana bai saukar mana da alqur'ani jumlatan wahida to su kuma da aka saukar musu da littafin su gabaki daya ga hukunce ga baki da annabi Musa ya tayi amso a Taura to gashi kaza an ce mu kaza haramun ne ga suka ce a'a to shine sai azaba ta zo musu saboda su Allah idan kuka ƙaryata sai a zo a dauki mataki a zo da azaba kamar yadda muka ga misalai to da aka zo musu da wannan azaba Allah subhanahu wataala sai suka yi alƙawari suka ce yanzu za su karba za su yi imani azaba ta gushi sai Allah ya ce summa tawallaytum min ba'di zalika bancin an gusar da ku an tseratar da ku ba a azabtar da ku ba ba a hallaka ku ba sannan sai kuka juya baya kuka ki yin alƙawarin da kuka dauka Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum kusan da cewa wallahi in ba dan fadala rangwame na ubangiji subhanahu wataala wa rahmatuhu da jin kai na Allah subhanahu wataala da kuntum min al-khasirin da kun kasance daga cikin wanda suke tabaku asararru kaga nan falala ce ni'ima ce Allah ya musu akan azaba ta zo musu an musu sun yi alƙawari an juya da aka zo an yi da magana sai suka koma kuma suka kiya to Allah da ya ga dama da sai ya kama su da lai amma sai ya dan sauƙaƙa musu la Allah a samu wanda zasu zama to sun tuba ga Allah subhanahu wataala to wannan duka yana daga cikin halayensu na banu Isra'ila da manzo da Allah subhanahu wataala yake ambata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kuma
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين
وبنيجي سبحانه وتعالى يكتشيوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت aka kuya ku yahudawa da kuka zo kuke ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ku ne wanda kuke zuga kanku kuke yaba kanku manzo Allah yake cewa ai kun san mutanen alƙaryan nan wanda suka zamanto i'tadaw minkum suka ƙetare iyaka fi sabti game da abin da ya shafi sha'anin ranar asaba Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar ne da jiya man dan yi tsokaci akan irin na kamar yadda jiya mun yi tsokaci game da abin da ya shafi
Yahudawa da Ubangiji subhanahu wataala ya jarabce su da kamun kihi a ranar Asaba. Aka ce musu, aka dora musu doka, aka ce to yanzu za ku rinka kamun kihin ku rana 6 banda ranar Asaba. Kowace rana ku je ku yi kamun kihi, amma ranar Samedi banda ita. Ka san jarabta ta Ubangiji subhanahu wataala. To yanda Allah ya jarabce su cikin satin nan kwana 6, sai ka zo kana ta neman kihi da kirka samu kihi guda ka je ka yi miya. Amma Samdi in ta zo, kihi hashi ya mutu bakin gaba yana ma a kwale ne saboda doka. Ba san Allah haka yake. In ka tuba, kamar yadda muka bada misali jiya, kana laifi, ke yau ka tuba ka ce ka fasa wannan laifin kwata-kwata, sai Allah ya jarabce ka da laifin kuma a kusa, daga zungura sai ɗauka. Allah ya gani tuban naka da gaske ne ko ku, ko kuma kawai a tuban mazurure. Allah ya ce ai hakika kun san game da alƙaryar wannan wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu bayanin ta za a cikin suratul A'raf, wanda Allah subhanahu wataala ya ce tana nan bakin kogi lokacin da suke kamun kihi, ranar da Allah ya ba su sai kihin ya ringa zawa a hankali kadan kadan da kyalzar ka samu. Amma randa musu kamo ranar Asabar, kihi sai ringa zawa. Shedan ne musu wani yace yanzu yanda za a yi, tunda ai same ji ne boko, to ban da redi suwar mu zo mu dan sa ragan mu ta kamun kihi, kinan in samdi kihin ya zo ya shiga kinan ba zai iya wuta ba, ji mashe maka fatarwa ya tace a shedan yace to same ji in ku zo tunda ga kihi, sai ka sa ragar ka kadaddar mata a same ji ka yi dimash ranar kamun kace ka zo da ya ragar ka ta kama, ai ba kai ba ka zo ka kama, wai wayo za ma Allah subhanahu wataala. To shine Allah subhanahu wataala yake cewa ai hakika kun san alladheena atadaw minkum bis-sabt, wanda suka ketare iyaka ta Ubangiji subhanahu wataala game da sha'anin ranar Asabar, sakamakon su Allah yake fa kunna lahum kunu qiradatan khasi'in, sai muka ce musu ku zamanto birrai wanda suke wulakantattu. Haka Allah subhanahu wataala ya maida wannan mutane wanda suke kamun kihin da Allah subhanahu wataala ya hana ranar Asabar, sai aka maida su suka zamanto birrai, azaba ta zo musu bayan wannan da ƴan kwanuka aka halakar da su, saboda duk al'ummar da Allah ya juya mata wannan wata halitta ko kuma shinguda ta azaba nan da za a zo a halaka su. To wanda kuma suke cikin su akwai wanda suna hana su, akwai kuma wanda ba su hana ba. Kaga mu addinin musulunci duk in kaga mummunan aiki dole ka hana, in baka hana ba kuma shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, yake ba mu misali irin yanda banu Isra'ila Allah subhanahu wataala ya la'ance su, saboda bi ya la'ance su ya tsine musu saboda ana yin mummunan aiki a gaban su ba su hana, sai su ce bi firiri in kowa ji kamar yanda bayani ya gabata.
Lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'il, Allah ya la'anci wanda suka kafirci ma Ubangiji subhanahu wataala daga banu Isra'il. A sababin mene sun kasance ana yin mummunan aiki bisa hanawa, suna ganin ana yi bisa hanawa. Kanu laitana hauna an munkarin fa'alu, ya mummuna abinda suka kasance wannan suna aikatawa, a sababin wannan Allah ya tsine musu. To wannan wanda suke kamun kihi ranar Asabar, wasu suna hana su, shi yasa zaka ga azaba da ta zo, wanda suke hanawa wannan su azaba bata shahe su ba, wanda kuma bisa hana ba suke ma umarni suke zawa suke yi, malamai suka ce da su da wanda suka yi shiru su ne azabar ta shawa. Wasu malamai suka ce a wanda suka yi shiru Qur'ani bai ambata mana su ba, amma wanda dai suka yi aikin wannan na sabo da Allah subhanahu wataala ya hana su kamun kihi, su ne Allah subhanahu wataala ya ce musu kunu qiradatan khasi'in, ku zamanto birrai wanda suke wato wulakantattu. Allah sai ya ce faj'alnaha nakalan, sai muka sanya musu wannan abin ya zamanto azaba ce, azaba ce, yace Allah subhanahu wataala yace lima baina yadayha, wanda suke nan tattare da su sun ga wannan azabar da Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu yace wa ma khalfaha da kuma wanda za su zo al'umma da za su zo bayan su Allah zai ambata musu irin azabar da aka yi ma banu Isra'ila wanda wani subhanahu wata'ala ya hana su kamun kiri yace wa mau'izatan lil muttaqin kuma wannan gargadi ne ga dukkan wanda yake al-muttaqi shine mai jin tsoron Allah mai neman ya aikata ababan da Allah subhanahu wata'ala zai kare shi daga azaba shi yasa al-Qur'ani duk ayat da kaga a al-Qur'ani idan ana magana da banu Isra'ila ko ana magana da wata al'umma kada ka dauka wai a ko waccan al'umma ce ake ma kai na al'umman manzon Allah ana sallallahu alaihi wasallam ana ma ishara ne maka dau gargadi ka dau izina saboda kai ne kaga an yi ma wasu da suka kafirce ma Allah azaba a sababin wani abu to kai ya kamata ya zamanto ka kula ka kare kanka daga dukkan abin da ya kasance na ketare iyaka ne da Ubangiji subhanahu wataala domin kai ma Allah zai iya kama ka da ma azaba to shi sa alqur'ani ko ina idan ka gani irin wani azaba ta zo ko kuma wani gargadi game da wata al'umma to kai ma gare ka ya zamanto izina ce shi yasa nan Allah subhanahu wata'ala yace fa ja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha sai muka sanya musu wannan wata azaba ce lima bayna yadayha wa ma khalfaha ga wanda suke nan tattare da su sun ga yanda aka musu azaba wannan a lokaci da kuma wanda za su zo bayan su tunda wasu al'ummu haka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma su gani Allah yace wa mau'iza kuma da gargadi ne da izina dan mutane wanda suke masu jin tsoron Allah su zamanto sun dauka Allah subhanahu wataala ya kare sai Allah yake cewa
wa in qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahili
Allah yake cewa wa iz qala Musa li qaumihi ka tuna lokacin da annabi Musa ya gayyi ma mutanen shi inna Allah ya amurukum an tadhbahu baqara lalle Allah subhanahu wataala yana umurta ku da ku je ku yanka saniya kalu suka ce ma annabi Musa atattakhizna huzwa shin yanzu izgiri Musa ka fara mana ka ce man dan mun zo mun tambaye ka sababin wannan aya shine banu Isra'ila aka samu wani a cikin su wasu suka je suka kashe wani da suka kashe wani kuma sai suka ja shi suka kai shi kofar gidan su wasu sai aka zo ake ta rigimawa ya kashe shi kai ka zo kofar gidan ka kawo to ka ga gawa wanda ya zo ya ga gawa dan mun sha kofar gidan ka to ya zai ci to wanda suka kashe kuma da gaje to shine suka zo jan annabi Musa su zo to annabi Musa yanzu a roƙa mana Allah ya bayyi mana wane ne yayi wannan ta'asa waye ya aikata wannan aiki to shine da suka gaima annabi Musa annabi Musa sai ya je ya roki Allah sai wange subhanahu wataala ya ce to su je su yanka saniya shine Allah subhanahu wataala yake haka yito mana yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tuna inda Allah da yamma banu Isra'ila ni'ima dan a huddo musu waye ya kashe wannan Allah yace musu mine ya amurukum annabi Musa yace inna Allah ya amurukum lalle Allah subhanahu wataala yana umurtan ku an tazbahu baqara ku je ku yanka saniya to kai ka zo kai tambaya kuma an baka amsa kuma kai ka dawo a tattakhidna huzwa yanzu Musa kuma izgiri ka fara mana dan mun tambaye ka kace mu je mu yanka saniya sai yace qala a'udhu billahi an akuna min al-jahili yace ina neman tsari ga Ubangiji subhanahu wata'ala na daga in kasance daga cikin wanda suke jahilai shi kaga wanda yake ma iskiri da wani abu jahili ne to sai annabi Musa yace sai suka ce qalu du'u lana rabba suka ce to yanzu shikenan da suka gani dai annabi Musa da gaske yake sani yace zan ku je ku yanka sai suka ce to yanzu abinda za mu yi za ka mana annabi Musa du'u lana rabba ka je ka roƙa mana Ubangijin naka kana jiwa ma ni ita wannan saniya wata irin saniya ce wata irin saniya ce du'u lana rabbaka ma yaya siffar wannan saniya take ai shan kala kala akwai saniyar gona akwai saniyar kaza akwai saniyar kaza da suka je suka dauki saniya suka yi tashi an huta kaga bannu Isra'ila ba a zama lafiya da su suka ce ka gani mana wa mali wannan wata irin saniya ce annabi Musa ya ce musu qala yake ce musu innahu yaqulu ubangiji na yana cewa innaha baqaratun wannan saniya ce la faridun wala bikru ita ba latijuwa ba ita kuma ba budurwa ba yace awanun baina zalika tsaka tsakiya ce kaga tun yanzu kun sun fara janyo makansu sun fara janyo makansu aka ce saniyar ba budurwa ba ce kuma ba latijuwa ba ce tsaka tsakiya ce sai aka ce musu kai fa'alu ma tu'maru ku je ku aikata abinda aka umurce ku kawai yanzu ba an gama ba banu Isra'ila guda suka ce qalu du'u lana rabbaka ka annabi Musa qala roƙa mana ubangijin naka yubayyin lana ma launuha sai an gayi mana kala saniyan wata kular ce yanzu ka ce saniya kowa ba ya san ba saniya sai ce to ka gayi mana ubangiji ka gayi ma ubangiji ka roƙa mana ubangijin ka yubayyin lana ma launuha wai kalar wannan saniyar wata kala ce annabi Musa ya ƙara roƙon Allah yace qala innahu yaqulu ubangiji yana cewa innaha baqaratun safra yace saniya ce wanda take rawaya rawaya an san rawaya rawaya jon masara masara amma masara masaran nan fa'iqun wanda launin ya ciza tasurrun nazirin wanda idan ka ganta zaka ji dadi kallon ta ma jin dadi ne kaga yanzu kuma an shiga kai jon din masara saniya yanzu in ba da ia ai ta yo in ba da ia zaka yi ta kai a gari ai a zo gari guda ka rasa masarar saniya to kaga tun daga nan banu Isra'ila sun fara janyo ma kansu dalu yanzu ba ku tai ba suka ce ka annabi Musa udu lana rabbaka ne ka roƙa mana ubangijin naka ne madiya wai wannan saniya wata irin saniya ce saniya ce wadda take aiki ko take kaza ko take kaza yace kala innahu ya inna suka ce innal baqara tashabaha alaina lalle kaga shanu mu sun zamanto sun suna kamantacceniya suna mana kamantacceniya yace wa inna insha Allah la muhtadi amma mu dai in Allah ya so zamu zamanto mu shiri mu je mu dauko saniyar nan da ake so mu yanka mu je mu yanka qala annabi Musa yace innahu yaqulu lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa innaha baqaratun usalla cewa ita wannan saniya la dalulun tusirul arda ba saniya bace wanda take aikata aikatan gona take noma yace wala tasqil arda kuma ba saniya bace wanda take shayar da itace ko take shayar da gona Allah yace musallamatul lashiya tafiha duk ta zamanto ta kubuta daga dukkan wannan batta ko batta noma batta jan ruwa batta kaza lashiya tafiha ba ta da wani wato abin da ya shafi kala in ba waccan kalar da aka gayi muku ba wato jon Allah ya ce sai suka ce qalu sai suka ce al'ana ji'ta bil haqq a yanzu ne ka zo mana da gaskiya juha fa zabahuha suka je suka samu saniyan nan wa ma kadu ya fa'alu sun kusa su aikata wannan abin da aka murce su je su aikata wannan banu Isra'ila kamar yadda ya gabata cewa da wani ya kashe wani a cikinsu aka samu rigima suka zo wajen Ubangiji su wajen annabi Musa ya roƙa musu Allah a tsagaye musu waye wai ya aikata wannan aika shine mutuka da aka ce ku je ku yanka saniya da daga kun yanka shikenan an huce wajen suka ce ya Musa mu a gani mana wata irin saniya ce wannan yace musu to saniya ce tsaka tsakiya ita ba tsohuwa ba ita ba budurwa ba suka ce a kalanta wata kala ce aka ce musu jolici safara ubaqiyu launuha jan wanda ya ciza wanda in ka ganta ma tana da kyan gari suka ce a gari mana ne aikin gona ce ko kuma kawai a gida ne yake kiwata ta to da kalle su kuma yanzu an shiga kuma neman zuwa neman saniyar wannan yanda suka zo suka tsananta ma kansu hatta neman saniyar ya tsananta gare su da kalle matsalar tambaye tambaye kenan zamu zo suka je suka samu saniyar mai saida ta kuma yace shi yanzu yanda kudin ta sai dai an yanka da an hede ta in ban manta ba yace adadin kofatar ta shi ne adadin zinarin da za a bada to kaji kudin saniyar wani to wannan yana daga cikin matsala ta yawan tambaya yawan tambaya kai komai sai ka yi tambaya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jan kunne la
ta'ala ayyuha alladhina amanu la tas'alu an ashiya'a تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم
وإن سؤال وضع لك لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم كده قزوك يرنجا يوان تنبيه تنبيهنا كما لوكا تند أكا بيّا نامك أو سيمون نامك wata rana sahabbai suka zo suka matsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tambaya suke tambayin manzon Allah kaza 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 manzon Allah har ya zo ya hau mumbari yace ku zo kowa ya zo ya tambaya duk abin da kake so zo ka tambaya wani ya zo yace waye wani ya zo yace ya rasulullahi wai waye ubana aka ce wani ne ya kai ka dare uban nashin ne wai shi tace kai yanzu da ba shi bane da ka tona min asiri kuma wani yazo yace ina ubana ya rasulullahi yace ina wuta to kuma yayi koma ya bata rai shi yasa Allah yace la tasalu an ashiya kada ku ringa tambaya ababan da in an bayyana muku kuma zai zamanto ya munana gare ku ya bata muku rai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'uni ma taraktukum ku barni da dukkan abin da na kyale da shiru na barku na gani ne zamanin manzon Allah babu wani abu da zai zamanto ya faru wanda sai an yi magana a bar shi ya kuci biyuwa ko manzon Allah bai sani ba abin bai gani ba Allah yana gani kuma zai sauko wahayi yace kaza ne yace su wani suna yin kaza daga yau kaza haramun ba ai wani shi sai manzon Allah yace abinda na farko ku bari yace yana daga cikin abin da ya halaka banu Isra'ila yace kasarat masa'il yawan tambaya da suke yawan tambaya ko ni kai kace sai ka tambaya akwai tambaya wanda take ta amfani tambaya wanda zai ta amfane ka tambaya ta gyaran addini tambaya ta kasan abin da zai amfane ka duniya da lahira yanzu mu ma irin wannan zamani da kaga ko masu irin wani tambayoyi wanda basu da ma'ana basu da amfani kai ba zai amfanar da kai ba da koni kuma kai ma baka karu ba da ni saka ga yawa mutane suna yi wani yazo ya maka wata tambaye in ka tambaye shi kai yanzu in an baka amsa wannan meye zakai da abu aiki ne zakai na ibada ko kuma menene zakai to yana daga cikin kuma ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ma wannan al'umma sai zamanto duk abinda aka bar maka aka yi shiru mubah ne zaka yi aikin shi abinda shari'a ta kare Allah subhanahu wata'ala ya haramta wasu abubuwa ya halitta wasu abubuwa manzo Allah ya ce kuma sai ya kare game da wasu abubuwa rahama ce gare mu duk abinda ka gani Allah ya kare game da wannan jin kai ne da rahama wani subhanahu wata'ala ya mana amma in ya zamanto abu na haram ne zaka Allah ya ce haram in abu halal ne zaka Allah ya ce halal ne abinda ba a ce ba haram ba a ce ba halal to kakka zamanto ka bincika kai ne ka gane wa wannan abu eske haram ne ko eske halal kawai je ka aikata kayan ta Allah ya bar maka ne yin kai ne wanda ya subhanahu wa ta'ala to nan banu Isra'ila ka gani yawan tambayar su ta kai ga su kaji suka kai kansu inda sai da kyalda wahala suka samu wannan saniya barantana su nemi waye ya kashe yanzu kaga ba ta magana yanzu waye kashe wani ba sai an yi kwamban nemo tsaniye tukun a zo a gane wanda ya kashe wannan to ya aka aka gane wanda ya kashe shine Allah sai ya ce wani suka tantum nafsan
wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktum فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ
sai yace wa iz qataltum nafsan ku tuna lokacin da kuka kashe rai ku bani isra'ila fadara'tum fiha kuke kokarin korewa kowa yake a suwane suka kashe shi waye kaza gwani wani wani yace Allah yace wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun alhali ubangiji subhanahu wa ta'ala ne fitar da abinda kuka kasance ne kuna koyewa wanda ya kashen wannan Allah sai ya bayyana shi wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya musu shine yace fa kullu dhulibuhu bi ba'dih yanda za a gano wannan waye ya kashe wannan shine saniyan nan da aka je aka yanka Allah yace to a dauki wannan daga gaba daga jikinta a je a bugi wannan mutumin da shi Allah yace kadhalika haka nuhyihi llahu almauta haka ubangiji subhanahu wataala yake rayar da matattu Allah subhanahu wataala yace wa yurikum ayati aka kuma yake nuna muku ayoyin shi da annabun taqiyu dan ku zaman to kun hankalta ka duba ka gani su ga kashe mutum banu Isra'ila kowa yake korewa ba shi ya kashe ba shi ba ya kashe Allah dan ya nuna musu irin ayoyi su zaman to sun yi imani sun gaskata annabi Musa sun gaskata ubangiji subhanahu wataala Allah yace su je su yanka saniya idan sun yanka saniyan nan su zo da wani shashi na jikin saniyar su bugi mamacin haka akai suka zo suka bugi mamacin da shashin saniyar kawai ya tashi ce to fa suwane da suwane ne suka zo suka kashe ni shikenan an gama Allah yace to kadhalika yuhyi llahu al-mauta yanda kuka ga Allah ya tada wannan haka zai tada dukkan wani matsacci a gobe ranar tashin alƙiyama Allah zai tada kuma yace wa yurikum ayatihi haka Allah yake bayyana muku ayoyin shi ka duba kaga wannan aya ce ko ba aya ba ce aya ce wanda take kara Allah yace la'allakum ta'qilun dan ku zaman to kun hankalta da irin dukkan ababen da ake nuna muku na ayoyin ku zaman to kun yi imani da manzanni ku yi imani da annabi Musa ku yi imani kuma Yahudawa na wannan zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka nan zaka gani Yahudawa ana nan za su koma ruwa shi yasa aka yi tagwagwar maya da su karshe dai har lokacin da annabi Musa ya koma ga ubangiji subhanahu wa ta'ala la'anda sai ana da sauran lokaci ko kam in ji tara aya ta shiga sun makasat kulubu tayyib sun makasat kulubu
thumma qasat kulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa ma allahu bighafilin amma ta'malun
bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu dukkan irin wannan ni'imomi da Allah ya musu me ya kamata ya zaman to kun yi shine ku zaman to kun kama addini kun shiga musulunci Allah yake summa qasat qulubukum min ba'di dhalik sannan bayan wannan zuciyar ku ta zaman to ta kekashe ta yi tauri Allah yace fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa kai kai ka ce wannan zuciyar dutse ce kai ko kuma ta yi dutse ma karhi da ke kasa kai a ce zuciyar mutum ta yi dutse tauri ka san wannan ya wulaka Allah yace kai a duwatsu bari a gani muku wa inna min al hijarati dan a cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhu al anha akwai wanda ruwa yake hutarwa yake fashiya ruwa ya ringa hutarwa daga cikin shi yace wa inna minha akwai wanda kuma dusin lama ya shaqqaqu wanda zai tsatsage fa yakhruju minhu al ma ruwa ya huto daga cikin shi yace kai wa inna minha akwai daga cikin duwatsun da zai zaman to lama ya habitu zai gangaro daga saman dan uwan shi min khashyati llah saboda tsoron Allah dutse saboda tsoron Allah zai kwashe ruwa ya fito daga cikin shi wani ya tsatsage wani kai dutse zai gangaro saboda mene saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yace wa mallahu bighafilin amma ta'malun ku sani walil Allah subhanahu wa ta'ala ba arabkana ba yake game da abinda kuka sance kuna aikatawa dukkan abinda kuke aikatawa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sani kuma da sannu gobaran tashin alkiyama zai kama ku ya kama ku akan laifin da ku kasance kuna aikatawa. Sannan kuma wannan aya take nuna mana Allah subhanahu wata'ala dama ya wadi mana tusabbihu lahu samawati sab'u wal arduna wa man fihin. Allah yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha innahu kana haliman ghafura. Allah yake samai da kasai da abin da ke tsakankanin su dukkan suna ma waje subhanahu wata'ala tasbihi. Allah subhanahu wata'ala yace walakin yace ba wa in min shay'in babu wani abu wanda zaka gani a ban kasa face yana ma ubangiji subhanahu wata'ala tasbihi yana yaban Allah subhanahu wata'ala sai dai ku la tafqahuna tasbiha ba ku hankalta ku san wannan abin ya yake ma Allah tasbihi ba abin da bai ma Allah tasbihi dukkan wani abu yana ma Allah tasbihi sawa'un abu ne wanda yake jama'a ko ababe wanda suke na tsuntsaye ko kwari ko dabbobi suna ma ubangiji subhanahu wata'ala tasbihi mu dan adam mu ne bamu san bai yaya wa'annan suke ma Allah tasbihi. Shi yasa anan kada ka zo ka ringa ce a wane kaza yake ma tasbihi kawai da kwanaki wani ya wuto yace wai kwado yana kwa me yake ce ko subhanallahi ko ni jiwa Allah yace mu bamu san bai yaya ne ne suke tasbihi kai ka zo ka ringa fasantawa to daga ina ka samu kai babu ta yanda za ka yi ka samu. Allah yace walakin la tafqahuna tasbihau ba za mu iya hankalta mu iya gane tasbihin wannan kwari ko tasbihin wannan dusi ko tasbihin wannan tsuntsu ko tasbihin wannan kaza. Akwai ababe wanda zaka gane wasu alamu haka ka gani kamar tsuntsun ko wata ibada ce yake ko wani abu kamar haka la sai ma irin Saudiya zaka gani ana sallah kaga wani dan tsuntsu kamar yayi sujjada haka ko kuma ka gani suna takewaye kamar super din tawani wannan kamar wasu abubuwa ne wanda zaka iya tawilin sa haka amma a hakikanin yaya suke ma Allah tasbihi ba wanda ya sani. Allah subhanahu wa ta'ala ya gayi mana aya ce ga ta ne yace walakin la tafqahuna tasbihau amma babu wani abu face yana ma Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi. To su yanzu Yahudawa zuciyarsu ta kai ta kekashe hatta hiduwa su tauri ba su ba jin kira. Shi yasa kuma wannan yana daga cikin ba wai Yahudawa ba hatta cikin musulmi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya samun mutumin da zuciyar shi zata kekashe kaji bai jin kira bai ganin kan kowa da gashi kamar yadda Hausa suke ce ko bai ganin kan kowa da hula zai iya ma kowa rishin kunya wani lattijari wani malami ne wani yahi shi saboda yana daga cikin ɗabi'a ta mutanen musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiyya da ya koya mana cewa mu ringa girmama lattijawa mu ringa girmama wanda suke khiyarunku ka ringa girmama wanda ya hika wannan duka yana daga cikin tarbiyya ta musulunci. To amma zaka gani wani shi zuciyar shi ta kekashi to me yake kekasar da zuciya kuma shine zunubi. Zunubi saban Allah shi yake kekashe zuciyar bawa ya zama to zuciyar kamar ta jinkira ko kada zaka ji wani Qur'ani gashi ana ji ko akabe ka zaka gani mutum zai iya kashe rai ko akabe ka kakka ce kuma bai da hankali dan yanzu akwai abubuwan da ake sai ka gani irin matasa wanda sun kai ga su sai su zo su aikata ta'asar su waye a ce wai ko shaye-shaye ne ko kwaya kahin ka je kwaya da shaye-shaye nisanta ne da karatun alqur'ani nisanta ne da addini yawan aikata saban Allah shi kadai wannan kwaya ce shi kadai wannan babban laifi ne ya kai ya zamanto ya maida ka kai da dabba kamar daya amma kai Allah ya darajta ka ya baka hankali amma ka maida kanka kamar dabba ka maida kanka kamar wani wanda yake kwata-kwata babu tausayi a tattare da kai wannan duka ɗabi'a ce wanda bai kamata ba a ce mutum musulmi a same shi da irin ta. To shine nan Allah yake ambata mana game da wato abin da ya shafi banu Isra'ila. Allah ya ce sannan zuciyarku ta zama ta kekashe min ba'da zalika bayan duka wannan abubuwa duka yace fa hiya kal hijab ta zama to zuciyar kamar dusi wanda asalin zuciya an santa da tafshi zuciyar mutum ta zama to tana da tafshi manzo Allah subhanahu wata'ala yace au ashaddu qaswa ko kuma tani dusi wato tauri zuciyar mummuni kullun so ake ta zama to tana da tafshi. Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha qulubuhum bi dhikrillah shin waye yanzu lokaci bai yi ba ga mutanen da suka yi imani zuciyarsu ta zamanto tana tsoron Allah subhanahu wata'ala da ambaton Allah subhanahu wata'ala da ake ambatan Allah wallahi yana ƙara ma imani yana ƙara ma zuciyarka taushi shi sa zaka gani wani ana karatun qur'ani naka zo wajen magana azaba zaka ga duka hakkar karwa yake
alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah
Allah yake cewa alladhina amanu wanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zuciyarsu take samun nutsuwa da ambaton Allah Allah ya ce ala ku saurara bi dhikrillah da ambaton Allah tatma'innu qulub zuciyarsu suke samun nutsuwa wanda take da shi ba ya samun nutsuwa sai a mizik yanzu in ya shiga wani yanayi kawai sai kaga ya sa bluetooth ya sa ikutar kawai ya danna kawai na girgiza kai yana girgiza kai shi a lokacin yake samun nutsuwa kaga wannan zuciyarka ta ke kashi amma zaka ga mai imani daga yayi wani abu sai kaji ya ci sa qur'ani yana sa kuma zaka gani shikenan nutsuwa ta zo mishi saboda qur'ani daɗi gare shi kai ka hurai ma sun san cewa qur'ani lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam yana karatu a makka gima-giman kahuran sun san yana tashi kiyamul layli sai su zo bayan gidan shi su rinka saurara dawane sai suka kwatse wa karan kai mu muna wabar maya da dadda sai kuma yanzu kai ma nan kake zuwa ce a wallahi ina sauraron abu ne yana sauraron yace to ka gani ma daga ni he kai kan makara kuma gobe bai hana su kwatse zan wa sauraron karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to alqur'ani haka yake kuma qur'ani wallahi in ka rike shi kake karatu waraka ne ga dukkan komai akwai ababe da yawa game da abin da ya shafi qur'ani la Allah mu tsaya sai zuwa gobe insha Allah fata abin mu kai daidai Allah ba mu dada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ta mana shayi shi ga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Kisah tak jadi itu nak. Allah Insya Allah.